الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 22 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 11 ga watan 2 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 17 a bangaren lissafi suratul isra kafin darasi na yau ba da fi yan tambayoyi su kan iya gabata na'am wai misali mace ce Allah ya mata rasuwa bata bar kowa ba face danta da mijinta wannan da ta same shi ba ta hanya wadda take a shar'ance haka ne take ne ko ma'ana da ne wanda yake na banza kamar yadda ake fada shin wannan da zai hana miji ya ci rabin dukiya kwarai da gaske sawa an da na halaka ne ko na banza ne idan mace ta mutu ta bar shi to wannan zai hana miji game da cin rabin dukiya dole za a kasa kashi kuma a bashi kashi daya saboda ubangiji subhanahu wataala ya faɗa yake cewa walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين وبنجي تعالى يكي تشيوا كومزا ولكم نصف ما ترك أزواجكم كنشن شنشي رب جوكيا تودى واتو ما تنكسك متسك بري كنشن شنطة رب جوكيا رتكيا أبا كوري شرطي وبنجي تعالى يكي إن لم يكن لهن ولد in su matan ba su da da to anan ubangiji subhanahu wataala ya mana idlakin da sawa anna halaka ne ko na haram ne wannan yana hana miji wato cin rabin dukiya in dai akwai an gane ko saboda da danta ne uba ne babu wanda za a jingina masa a ce ga baban shi amma ita wannan da danta ne saboda ita ta haife shi an gane ku dan haka annabi Isa alaihi salam kaga ya Allah ya samar da shi da uwa ba tare da uba ba amma dan wa ake cewa Isa dan Maryam to dan haka da wanda yake na banza wannan za a jingina shi zuwa mahaifiyarsa da shi da ƴaƴanta na halaka dukkan su matsayin su daya yanda ƴaƴanta na halaka za su gaje ta haka danta wanda yake na banza zai gaje ta yanda danta na halak zai hana mijinta cin rabin dukiya to haka shi ma da wanda yake na banza zai hana mijinta game da cin rabin dukiya karin fa'ida sai Allah ya ce fa in kana lahunna waladun idan su matan da suka rasu ya kasance suna da da ubangiji ta'ala ya ce falakumur rubu wato kun cancance a ba ku ɗaya daga cikin hudu mimma tarakan daga cikin abin da suka bari na dukiya min ba'di wasiyyati yusina biha aw dai. Ubangiji ta'ala yace bayan zartar da wasiyya, wasiyya da suka yi ko kuma bashi da yake kansu. Na'am. Wai kamar yanda hasada mataki mataki ce, wata tafi wata muni, to haka shi ma munafirci kwarai da gaske. Munafirci wani yafi wani muni, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa mana munafirci kashi biyu. An gane ko? In ka koma cikin hadisansa za ka fahimci cewa munafirci ya kasu kashi biyu. Akwai annifaqu li'itiqadi, na biyu shine annifaqu al'amali, ko kuma kashi na farko sai ka ce annifaqu al'asghar, na biyu sai ka ce annifaqu al'akbar. Idan aka ce annifaqu li'itiqadi shine munafirci wanda yake na zuciya, wanda mutum ya furta kalima ta la ilaha illallah amma a zuciyarsa ya kudirce kafirci, wannan la ilaha illallah da ya furci da ita bai yadda da ita ba, bai amince mata ba, yayi ta ne kadai dan ta zara dukiyarsa da jininsa da ƴaƴansa da matansa kada su zamanto ganima ta yaki. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumini يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ubangiji ta'ala yace daga cikin mutane akwai wanda ke cewa mun yi imani da Allah, mun yi imani da yini na alkiyama. Ubangiji ta'ala yace wa ma kun bi mu'minina alhadi suka ba masu imani bane. Ubangiji ta'ala yace yukhadi'un Allah walladhina amanu, a iya tunaninsu suna ganin cewa suna yaudara Allah ne kuma suna yaudara waɗanda suka yi imani, wato wai game da bayyanar da kalima ta la ilaha illallah da suke yi. Ubangiji ta'ala ya ce wa ma yakhdauna illa anfusahum, ba kowa suke yaudara ba face kawunansu. Wa ma yashuruna, Ubangiji ta'ala ya ce alhali ba su yi sani ba cewa hukuma ta yaudara za ta dawo kansu a gobe kiyama. Kaga anan sun ce sun yi imani amma Ubangiji ta'ala ya karyata su yace wa ma kun bi mu'minina alhali ko ba mu'minai bane, saboda imani abinda ka faɗa a halshenka sai ya tabbata a cikin zuciyarka, babu kokonto daidai da misƙa da zarra. Dan haka can Allah ya koma karyata su, idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Ubangiji ta'ala yace idan munafikai suka zo maka, qalu suka fada maka cewa nashhadu innaka la rasulullah, muna shaidawa muna tabbatarwa lalle kai manzo ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai yace wallahu ya'lamu innaka la rasul, Ubangiji ta'ala na sanin lalle kai manzon shi ne, sai yace wallahu yashhadu, Ubangiji ta'ala na shaidawa innal munafiqina, lalle munafikai lakadhibuna, makaryata ne game da ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da suke fada, domin sun fada ne da harshe ba sai isa zuciyarsu ba. Dan haka can Allah yace yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun, a can yace yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. To wannan shine ake kira annifaqu litiqadi, ko ka kiraye shi annifaqu akbar, wanda shi kuma annifaqu al-akbar kusan kala shida ne. Kala shida ne. Kala na farko shine kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? Kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma kin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Na uku an gane ku? Na biyu ke, na farko kenan kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka nuna adawa da gaba da kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan babban munafirci ne. Abu na biyu kin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi. Na uku karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na hudu kariyata wani abu daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na biyar wato farin ciki da murna dangane da ci wannan ci bayan addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi idan addinin musulunci ya samu wani cikas a sanadiyar kasawa ta musulmi to mutum ya zamanto yana farin ciki yana murna wannan shi ma babban munafirci ne ko musiba ta samu musulmi ko ta samu musulunci ka ringa farin ciki kana murna wannan shine nau'i na biyar nau'i na shida shine ki da kyama dangane da daukaka ta musulunci a duk lokacin da musulunci ya ci gaba musulmi suka ci gaba idan mutum yana kyashi yana gunewa a cikin zuciyarsa wannan shi ma babban munafirci ne mutum ya fita daga cikin addini wannan nau'ikan sa guda shida kenan annifaqul akbar an gane ku kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko kin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na biyu kenan na uku kariyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hudu kariyata wani abu daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na biyar kyamar addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi musulunci na shida shine farin ciki da murna dangane da ci bayan addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to wannan kenan shine duk wanda ya siffanta da ɗaya daga cikin wannan mutum ya bar addini kashi na biyu shine in ma ka kiraye shi annifaqul asghar ko kuma ka ambace shi wani ka kiraye shi da sunan annifaqul amali munafirci a aikace ko kuma ka kiraye shi karamin munafirci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana alamomin sa shine yace ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana a wata riwaya yadda kawo alamomi guda hudu yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan an gane ku yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan wa man kanat fihi khaslatun min kunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq sai yake cewa idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada ko kuma wa idza ahada gadara sai yake cewa wa idza atumina khana wa idza khasama fajara manzo Allah yace abubuwa guda hudu ko kuma halaye da dabi'u guda hudu manzo Allah yace duk wanda wato dabi'un nan hudu da halayen suka tattaru gare shi manzo Allah yace ya zama tsantsar munafiki kana munafikan khalisan ya zama tacecen munafiki sai manzo Allah yace duk wanda ɗaya daga cikin su ya kasance tare da shi manzo Allah yace to yana da dabi'a da hali na munafikai farko manzo Allah yake cewa wato idan ya bada labari sai ya yi ƙarya ba zai faɗa ba kamar yanda yaji ko kamar yanda aka faɗa masa sai ya yi dadi kenan ƙarya alama ce daga cikin alamomin munafikai sannan na biyu sai manzo Allah yake cewa idan yayi alƙawari zai yaudara idan kuka kulla yarjejeniya da shi ya maka alƙawari to zai yaudare ka a wancan riwaya sai ce idan yayi alƙawari zai saba dukan su wannan ba bambanci domin yaudara game da alƙawarin da kai da mutum wannan sabawa ne hainci ne alama ta uku sai manzo Allah yace idan an amince masa zai yi hainci idan ka bashi amana ta dukiya ko amana ta jininka ko amana ta mutuncinka ko amana ta zance ko amana ta iyali ko amana ta wani abu can daban to zai ci amana zai haince ka alama ta hudu manzo Allah sai yake cewa idan husuma ta hada shi da wani to zaka ga ya huce iyaka zaka ga ya huce iyaka idan ka masa mari daya maimakon ya maka dai kamar yanda ka masa sai ya maka biyu in zagi ɗaya ka masa sai ya maka goma ko in an bashi hakuri ya ƙi hakura to wannan duka alama ce ta munafiki amma duk wanda ya siffanta da ɗaya daga cikin wannan ko ya siffanta da hudun gaba ɗaya to wannan baka da hujjar za ka fitar da shi daga cikin addini sai dai idan ya halitta haka domin duk wanda ya halitta haram ya kafirta saboda waɗannan ayyuka na sabo ne shi kansa ya san ayyuka ne na banza to amma yakan aikata su shi kuma duk wani aiki na sako mutum baya kafirta a sababi sai dai idan ya halitta domin duk wanda ya halatta haram wannan ya kafirta. Na'am.
Sakan kinkirta mali wanda ake a lokacin sallah. Sai nan don ya faɗa cewa wai sallah ku garba da sallah asuba ne lokacin bituwa zuwa ga. Amma dan samun sanannin ana kinkirta mu shafu sallah ma ba da shi ba.
Wai wani malami ya ce wai a sallolin da ba a jinkirta maliman in yayi dati magarba da asuba saboda lokacin su lokaci ne takaitacce. Idan ka ware kace banda kaza dole sai ka kawo dalilin da ya ware. Idan ba dalili sai a koma asali. A kowace sallah in dai liman yayi dati to za a iya saurara masa wasu ɗan mintittika wanda ba zai zamanto akwai tsanani da wahala akan jama'a. Dan minti biyar zuwa minti goma wannan duka ana iya jiran lima. Amma idan ya wuce haka sai ku zaɓi wani daga cikin ku ku shugabantar da shi ya yi muku sallah in har babu wanda liman ya shugabantar da shi kenan na'ibinsa. Warewa cewa banda magariba banda asuba wannan yana buƙatar dalili. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala kamar yadda muka faɗa muna cikin sura ta 17 a ɓangaren lissafi. Wato suratul Isra mun tsaya ƙarshen wato aya ta 57 wanda ta 57 cikon bayani ne akan aya ta 56 fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala قُلِنُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَبَيَّنَ تَعَالَى كَيْفَ قُلِنُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ شَيْءَ الْمُشْرِكِي ku kirayi waɗanda za'amtum kuka rayi cewa su ma alloli ne sun cancanta a bauta musu kamar yanda Allah da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai ya cancanta a bauta masa min dunihi kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Mun yi bayani a nan sai ka kaddara jumla kenan za'amtum annahum aliha. Ulidu allazina za'amtum annahum aliha ce da su ku kirkuruki ku kirayi waɗanda kuka rayi cewa su ma alloli ne sun cancanta a bauta musu min dunihi banda Allah da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai. Ubangiji ta'ala ya ce gaba ɗayan su fala yamlikuna kashfa durri anku ba sa iya mallakar yayi muku dukkan wani tsanani da ya same ku. Rashin lafiya ko talauci ko firgici ko wani kunci sun yi kadan su yayi muku. Bugo da ƙari wala ta hawila Ubangiji ta'ala ya ce sun yi kadan su juyar da tsananin da ya same ku zuwa kan makiyanku. An gane ku? Wato sun yi kadan su juyar da duk abin da ya same ku na tsanani zuwa kan waɗanda kuke ki kuke wannan waɗanda kuke gaba da su. Ko kuma wala ta hawila sun yi kadan su juya muku halin da kuke ciki. Idan kuna cikin hali na talauci to sun yi kadan su juya muku wannan hali ku koma hali na wadata. Idan kuna cikin yanayi wanda yake na fari to sun yi kadan su juya muku wannan hali ku koma yanayi wanda yake na ruwa. Idan kuna cikin yanayi wanda yake na tsoro da firgici sun yi kadan su juya muku wannan hali su maida ku hali wanda yake na aminci. Idan ba ku da lafiya sun yi kadan su canza muku wannan hali ku koma masu koshin lafiya. Shine Ubangiji ta'ala yace fala yamlikuna kashfa durri ankum ba sa iya mallaka muku yayi dukkan wani tsanani da ya same ku. Wala ta hawila Ubangiji ta'ala yace kuma ba sa iya juya wannan tsanani ba sa iya juyar da wannan tsanani daga kanku zuwa kan makiyanku ko kuma ba sa iya juya muku halin da kuke ciki na tsanani zuwa hali wanda yake na yarwa. Nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana mana bayani duk wani wanda yake bauta ma wani kuma bayan Ubangiji subhanahu wata'ala to ya kama banza. Ibadar da yake ibada ce wadda ba za ta amfane shi ba a nan duniya balantana a gobe kiyama. Kuma wannan na nuna mana ba kowa yake cancanta a bauta masa sai wanda ije tsanani ko yayi shi da janyo amfani yake hannunsa. Domin ije ma bawa tsanani ko yayi masa ko janyo masa amfani wannan abu ne wanda yake hannun Allah subhanahu wa ta'ala kuma baya tarayya da kowa. Dan haka yace wa in yamsaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim. Idan ubangijinka ya shafe ka da wata cuta, rashin lafiya ko talauci ko wani kunci, sai yace fala kashifa lahu illa hu, ba wanda yace yayi maka face shi, shi da ya dora maka shi ne sai ya yi maka. Sai ya ce wa in yuridika bi khairi, idan ubangijinka ya nufaci ka da wani alkhairi, fala radda li fadli, babu wani wanda ya isa ya mayar da fadla ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ga wanda Allah ya nufata. Idan Allah ya yi nihin ka samu dukkan al'umma mutun da aljan tun daga Adam har izuwa kiyama sun yi kadan su hana alkhairin da Allah ya yi nihin ka samu ka samu. Haka inda Allah zai dora maka wata rashin lafiya ko wani talauci ko wani kunci, to ƴaƴan Adam da aljannu tun daga Adam har izuwa kiyama sun yi kadan su yaye maka ko su ije maka. Wannan ita ce aqida wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dasa ta a cikin zukatan mu'minai, aqida ta imani da alkadarin Ubangiji subhanahu wataala. Shine yake fada ga Abdullahi dan Abbas, yake cewa wa alam an, yake cewa wa alam أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. مثلا الله يجي يا ركيسني دا أشي الأمة قبادا تندق آدم هر إزوا كياما متندق الجن دا ذاسي حد قيوة akan cewa su amfanar da kai da wani abu. Manzon Allah ya ce sun yi kadan su amfanar da kai da komai sai abinda Allah ya kaddara ya hukunta zaka samu. Yace haka nan inda za su yi hadin gwiwa a gusa su cutar da kai da wani abu ko mun kankantar shi wanda Allah bai yi nihi ba wannan abu ya same ka, to ba za su iya cutar da kai ba sai abinda Ubangiji subhanahu wataala ya hukunta ya kaddara maka zai same ka. Manzon Allah ya ce rufi'ati al-aqlam, tuntuna an dauke alkalamma na rubutu, wajafati suru, takaddu sun bushe komai an gama, duk abinda zai samu bawa na alkhairi da sharri Ubangiji subhanahu wataala kafin ya halicci sammai bakwai da tsassai bakwai da shekara 50,000 tuntuna Allah ya kaddara ya gama komai. To dan haka ba wanda yake cancantar abauta masa sai wanda ya isa ya jamiyo ma bawa amfani ko ya ije masa tsanani ko ya yayi masa in ya same shi. Wannan ku al'amari ne wanda ke hannun Allah. Dan haka can Allah ya ce kul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi durrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati kul hasbi Allah 'alayhi yatawakkalu mutawakkilun. Ubangiji ta'ala ya ce ce da su ku bani labari game da duk wani wanda kuke bauta ma koma bayan Allah. In aradani Allahu bi durri, in har Ubangiji na ya nufaci ni da wani tsanani, rashin lafiya ko talauci ko wani kunci, hal hunna kashifatu durri, shin allolinku da kuke bauta ma sun isa su yaye mun tsananin da Allah ya dora mu? Aw aradani bi rahmatin, hal hunna mumsikatu rahmati, ku bani labari in har Ubangiji na ya nufaci ni da wata rahama, hal hunna mumsikatu rahmati, allolinku da kuke bauta ma sun isa su hana abinda Allah ya nufaci ni da shi na samu su hana ya iso gare? Sai ce kul hasbi Allah, ce da su Ubangiji na ya wadatar da ni, ba na bukatar kowa ban da shi. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, gare shi masu dogaro suke dogaro. to dan haka shine anan yace kuridu alladhina za'amtum min dunihi, ce da su ku kirayi waɗanda kuka rayi cewa su ma alloli ne sun cancanta a bauta musu, min dunihi kuma bayan Allah da ya halicce halittu. Ubangiji ta'ala yace fala yamlikuna kashfa dhurri, ba sa iya mallaka, fala yamlikuna kashfa dhurri ankum, ba sa iya mallaka muku yayi duk wani tsanani da ya same ku, wala tahwila. Ubangiji ta'ala yace kuma ba sa iya juyar da shi daga kanku zuwa kan makiyanku, ko kuma ba sa iya juya muku hali, halin da kuke ciki in kuna cikin tsanani, su maida ku cikin hali wanda yake da yarwa. Ubangiji ta'ala sai yace ulaikal ladina yaduna, waɗannan wanda mushrikai suke bauta ma, wannan tana da zurhin ma'ana, ulaikal ladina, an gane ku, ulaikal ladina yaduna kenan. Ulaika wannan ishara ce ilal ma'budat, abubuwan da mushrikai suka rike su a matsayin alloli suke bauta musu. Shine Allah yace ulaikal ladina yaduna, waɗannan waɗanda mushrikai suke bauta musu, yabtaguna ila rabbihimul wasila, su waɗanda ake bauta ma kin, wato suna neman kusaci ga ubangijinsu da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai. Ayyuhum aqrab, kuma gaba ɗayansu fama suke, wane ne daga cikinsu zai fi ɗan uwansa kusaci ga ubangijinsa? Wanda bayani ya gabata wannan aya kamar yanda ya tabbata a cikin sahihul Bukhari daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, akwai wasu waɗanda suke bauta ma aljannu, an gane ku, amma basu san da cewa waɗannan aljannu sun musulunta suna bautar Allah, su kuma sun ci gaba da bauta ma aljannu, su kuma aljannun sun musulunta suna bautar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Shine anan Ubangiji ta'ala yake ba su labarin abinda su ba su sani ba, shine yace ulaikal ladina yaduna, waɗannan waɗanda mushrikai suke bauta musu, yabtaguna ila rabbihimul wasila, su waɗanda ake bauta ma kin, wato suna neman kusaci ga ubangijinsu, an gane ko. Alwasila anan shine neman kusantar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai, wanda bayani ya gabata tun akan fadar Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila. Abinda ake nihi da wasila anan, ka kama kafa da ayyuka na ƙwarai domin su kusantar da kai da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Ba ana nihi wasila anan ka kawo wani ka sanya cewa wai shine tsani tsakaninka da Allah, sanya tsani tsakanin bawa da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, wannan shirka ne. Duk wanda ya kawo wani ya sa tsakanin shi da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, wannan ya kafirta, kamar yadda bayani ya gabata tun a cikin darasin mu na Nawakidul Islam, an gane ku. Hanya ɗaya ce zaka iya sanya bawa tsakaninka da Ubangiji shine ta hanyar koyon ibada, domin ibada ba yanda za a yi bawa ya koyi ibada sai ta hanyar manzanni. Annabawa da manzanni su ne tsani tsakaninmu da Ubangijinmu, an gane ku, su ne Allah yake ma wahayi su faɗa ma bayinsa cewa ga yanda za su bauta masa. To dan haka annabawan Allah su ne tsani tsakaninmu da Ubangijinmu ta hanyar koyon ibada. Amma duk abinda muke da bukata a wajen Allah, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka sanya cewa shine tsani tsakaninka da Ubangiji ta hanyar bukatun da kake da su, to wannan mutun ya kafirta, saboda tsakanin Allah da bawa babu tsari. Ubangiji ta'ala yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun, shine sai yake cewa ayyuhum aqrab, kowanne daga cikinsu fama yake ya fi dan uwansa kenan kusaci da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Wayarjuna rahmatahu, suna kaunar jin kai na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Wayakhafuna azaba, kuma suna tsoron azabarsa. Sai yace inna azaba rabbika kana mahzura, lalle azabar Ubangijinka ta kasance abun tsoro ce. Dole ne bawa ya tsoraci azaba ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Idan kaga mutum baya tsoron azaba ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, to wannan kasancewar ta lalace Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya masa, kuma wannan shaidani yayi galaba a kansa. domin ba wanda yake amincewa game da istidraji na Ubangiji subhanahu wataala sai waɗanda suke ba su da rabo a gobe kiyama. An gane ku, sai waɗanda suke tababbe. Fala ya amanu makarallahi illa alqaumul kasibu, ba wanda yake amincewa ta lalata Ubangiji subhanahu wataala sai waɗanda suke tababbe, waɗanda ba su da rabo a gobe kiyama. Dan haka wanda yafi kowa sanin Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dan haka yafi mu tsoron Allah, yafi mu tsoron azaba ta Ubangiji subhanahu wataala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda ya tabbata a hadisi, yakan tashi sallah idan yana karatun Alqur'ani. So da yawa zaka ji wato kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na amsawa yanda ka san tukunya ta tagulla tana tafasa lokacin da take kwat kwat, haka wato kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bugawa. Kuma haka a cikin wani hadisi manzon Allah yake cewa, da kun san abinda na sani, abinda Allah ya tana dama bayin sa na rahama da na azaba. Manzon Allah yace da kun yi dariya ɗan kadan, yace da kun yi kuka da yawa. To shine anan yace inna azaba rabbika kana mahzura, lalle azabar ubangijinka ta kasance abun tsoroci. Zamu tashi kenan aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu 'azza wa jalla, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'adhibuha 'adaban shadida kana dhalika fil kitabi mastura. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba biha al awwalun wa ataina samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. وَاتُ أُبَنْجِي تَعَالَى كَفَأَ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ, Ubangiji ta'ala ya ce babu daga wata alƙarya az-zalima, nan sai ka kaddara kenan, anan an shahi kenan sifa, sai aka wanzar da wato musu. Ai wa in min qaryatin zalimatin, kamar yanda cin yace faka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'affalatin wa qasrin mashi. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa in min qaryati, babu daga wata alƙarya wadda take mai zaluntar kanta, illa na hannun mulkuha qabla yawmil qiyamati, Ubangiji ta'ala ya ce face mu ne masu halakar da ita gabanin yini na alkiyama. Aw mu'adhibuha azaban shadida, Ubangiji ta'ala ya ce ko kuma mu'azabtar da ita wato azaba wadda take mai tsanani. Kana zalika, wato halakar da duk wata alƙarya az-zalima ko azabtar da ita, Ubangiji ta'ala ya ce ya kasance fil kitabi, wato a cikin littafi wanda yake na lauhul mahfuz, mas'ura wanda yake abin rubutawa. Littafi ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rubuce dukkan abinda zai kasance tun daga farkon duniya har izuwa kiyama, kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa lokacin da yake ci, manzon Allah yake cewa farkon abinda Allah ya halitta daga cikin halittu shine alqalamin qudra. Ubangiji ta'ala sai ya ce masa uktu, irbutu. Alƙalami sai ya ce ya Ubangiji na mi zan rubuta, Ubangiji ta'ala ya ce masa uktu kullama huwa ka'inun ila yawmil qiyama, rubuta duk abinda zai kasance yawa kana har zuwa kiyama. Dan haka duk wata alƙarya mai zaluntar kanta, Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce mu ne masu halakar da ita gabanin yini na alkiyama. Halakarwa a nan abinda ake nihi gaba ɗaya kwata-kwata, waɗanda suke mazauna alƙarya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halakar da su, wasu Allah ya halakar da su, gine-ginen da suka yi gaba ɗayansu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rufe su, wasu kuwa Ubangiji subhanahu wataala ya halakar da su, sannan kuma sai ya wanzar da gidan. Kamar yanda yace fa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Ubangiji ta'ala yace da yawa alqarya, an gane ku, duk wata alqarya Ubangiji ta'ala yace da yawa alqaryu Ubangiji ta'ala yace mu ne muka halaka ta, wa hiya zalimatun, a lokacin da take zaluntar kanta, wa hiya khawiyatun ala urushiha, sai ga maka tana sarayayya akan rihinta. Lafazun urush jami'i ne na arsh, in aka ce arsh ita ce rumfa. Misali yanzu turakun da aka dora rumfa akan ta, idan aka janye mi za ta yi kasa, za ta yi kirza. Shine Ubangiji ta'ala yace wa hiya khawiyatun ala urushiha, Ubangiji ta'ala yace wannan alqarya sai ga ta tana sarayayya akan rihinta, wa bi'rin mu'attalatin, Ubangiji ta'ala yace ga rijiya an wohintar da ita, babu wani wanda zai zo ya ja ruwa, wa qasrin mashid, Ubangiji ta'ala yace ga gine-gine waɗanda suke dogaye babu mazauna, Allah ya halakar da su ya wanzar da gini da sauransu. To dan haka kasancewar halakar da alqarya wannan abu ne wanda Ubangiji subhanahu wata'ala tuntuniya hukunta shi a cikin littafin Lauhul Mahfuz. Dan haka ya halakar da mutanen annabin mu, babu wanda ya kai labari a cikin su, duk wanda ya kafirce masa, kamar yadda ya halakar da adawa mutanen annabi Hud. An gane ko? Ubangiji ta'ala yace fa hal tara lahum min baqiya, haka san mu dawa mutanen annabi Salih. Ubangiji ta'ala yace inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fa kanu ka hashimil muhtadir, yanda ka san karmami wanda yake da shinge haka suka koma, gabaɗaya Ubangiji ta'ala ya halakar da su. Haka mutanen annabi Hud, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya mala'ika ya giggiba alqaryun, sai da aka yi sama da su, sannan aka yi musu jiyun waina, sannan aka biyo bayan su ana jifan su da duwatsu waɗanda suke na wutar jahannama. Haka mutanen annabi Shu'aib, Ubangiji ta'ala ya kama su da wani yini wanda yake da gilgije, wanda gilgijen narko ne wanda yake na azaba, gabaɗaya ya rufu musu ya halakar da su. To irin waɗannan alqaryu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halakar da su. Shine yake cewa wa in min qaryatin, in anan bi ma'ana ma annafiya, ai wa ma min qaryatin, babu daga wata alqarya azzalima, Ubangiji ta'ala yace illa nahnu muhlikuha, face mu ne masu halakar da ita, qabla yawmil qiyamati, gabanin yini na alqiyama, aw mu'adhibuha azaban shadida, ko kuma mu'azzabtar da ita azabtarwa wadda take mai tsanani. An gane ku? Ubangiji ta'ala ya damke su da nau'i-nau'i na azaba, kamar yanda mutanen Makka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya damke su da shekaru waɗanda suke na fari lokacin da suka butulce ma ni'imarsa. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani fa kafarat bi an'ami llah fa adhaqaha llahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Sai da aka yi kusan shekara bakwai sama bata zubar da ruwa ba, sai da ya kai mutum in ya daga kansa sama sai ya ringa ganin hayaki hayaki yana tashi, alhali ko ba wani hayaki bane illa tsananin yunwa ce, sai da ya kai mutum zai yi bayan gari ya ci bayan garin sa wal iyazu billahi. Shine yace aw mu'adhibuha azaban shadida, Ubangiji ta'ala yace ko mu'azabtar da ita azaba wadda take mai tsanani. Shine can yake cewa wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusuli fa hasabnaha hisaban shadida wa adhabnaha azaban nukra fa dhaqat wa bala amriha wa kana aqibatu amriha kusra. Shine yace kana zalika fil kitabi masdura, halakarwar da azabtarwar ya kasance abin rubutawa ne a cikin littafi wanda yake na Lauhul Mahfuz. To dan haka wannan kasancewar iya al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato sune Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya tuge sune, sai dai azaba, amma halakarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yayi addu'a kamar yanda anan yace wa ma mana ana an nursila bil ayati, Ubangiji ta'ala yace ba komai ya hana mu muturo da wasu ayoyi waɗanda mutanen ka suka nema. domin sun nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana bukatar su gaskata shi a matsayin manzo, waɗannan duwatsu na Makka ya tafi yan musu da su. Makka ta zaman tujigawa wuri wanda yake na noma, sannan kuma ya keta musu ƙoramu ko ina suna yawo a ƙasar Makka. Wasu suka ce in har yana so su gaskata shi a matsayin manzo, waɗannan duwatsu na Makka ya maida musu su zinare da azurfa. Haka dai suka nemi abubuwa waɗanda suke daban-daban na mu'jizozi cewa manzon Allah in har ya nuna musu to za su yi imani da shi. To shi ne a nan Ubangiji Ta'ala ya ce wa ma mana'ana an nursila bil ayati, ba komai ya hana mu wato muturo da ayoyin da mutanenka suka nema, illa an kazzaba bihal awwalu. Ubangiji Ta'ala ya ce sai domin waɗanda suke na farko sun ƙaryatar da ayoyin da manzanninsu suka zo musu da ita. An gane ku? Waɗanda suka gabace su sun nemi cewa manzanni su zo musu da ayoyi, kuma sun zo musu da ayoyi kuma sun ƙaryata wannan ayoyi. Wanda in ka ɗauka kowane manzo daga cikin manzannin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, Allah ya ƙarfafe shi da mu'jizozi. Amma galibinsu sun ƙaryatar da manzanninsu, don haka suka cancanci hallaka. Idan ka ɗauka Annabi Musa alaihi salam, Ubangiji Ta'ala sai da ya bashi aya ɗaya na bin ɗaya ayoyi guda tara, mu'jiza kala tara Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ba Annabi Musa. Amma gaba ɗayansu Fir'auna da mutanensa sun ƙaryatar da waɗannan. Shi ne a nan Allah sai mana misali, sai ya ce wa ataina samudan naqata musiratan. Samudawa mutanen Annabi Salih, Ubangiji Ta'ala ya ce mu muka ba su wato taguwa wadda Annabi Salihu ya roƙa cewa mu zo da ita, wanda ita wannan taguwa Ubangiji Ta'ala ya ce musiratan, wato aya ce mai nuratar da jama'a akan gaskiyar Annabi Salih, da kuma nuna cewa Ubangijin da ya turo shi shi ya cancanta aka daita shi a cikin ibada. A nan an shahi kenan musu, an gane ko? An shahi kenan sifa ta farko, sannan sai aka wandar da sifa ta biyu, wa ataina samudan naqata ay sai ayatan musiratan. An gane ko? Wa ataina samudan naqata, sai ka kaddara kenan ayatan, wato mun ba samudawa mutanen Annabi Salih wato taguwa wanda matsayinta aya ce mubsiratan, wato mai nuratar da jama'a akan gaskiyar Annabi Salih da cancantar Ubangijin da ya turo shi a cikin ibada. Kasancewar su samudawa sun nemi cewa Annabi Salih alaihi salam in har yana so su gaskata shi a matsayin manzo, suka ce ya roki Ubangijinsa ya fito musu da taguwa wato daga cikin fandusi. Wannan taguwa kuma idan ta fito da ɗa yana biye da ita, kuma taguwar ya zamanto za ta iya shanye ruwan garin gaba ɗaya, kuma ya zamanto za ta iya ba su nono. Annabi Salihu ya ce in har na roƙi Ubangijina ya ƙarfafe ni da wannan mu'jiza, za ku yi imani da ni a matsayin manzonsa ku kaɗaita shi a cikin ibada? Suka ce yi. Annabi Salih alaihi salam ya kaskanta kai ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ya roƙi Ubangijinsa. Ubangiji ya sanya dutse ya tsage taguwa da ɗanta suka fito. Wannan taguwa ya zamanto kuma takan shanye ruwan garin gaba ɗaya. Ubangiji Ta'ala sai ya kasa musu kashi biyu, yau ku za ku sha, gobe ita za ta sha. Hadhihi naqatun laha shirb wa lakum shirbu yawmin ma'lum. Wannan taguwa Annabi Salihu ya roƙi Allah, Allah ya zo da wannan taguwa, kuma wanda matsayin wannan taguwa alama ce mai nuratar da jama'a a bisa gaskiyar shi Annabi Salihu, kuma alama ce mai nuna ma jama'a Ubangijin da ya turo wannan Annabi shi ne ya cancanta aka daita shi a cikin ibada. Amma me aka yi? Ubangiji Ta'ala ya ce fa zalamu biha, sai suka zalunci kawunansu game da ƙaryata wannan taguwa. Suka ga cewa ita wannan taguwa ma tana takura musu, suka yi shawara manyan gari, kowa aka yi abu da miyansa, aka samu wani wanda yake mafi tsiyaka daga cikin alkarya shi ya soke taguwar shine Ubangiji Ta'ala yake cewa idzin ba'atha ashqaha ba su labari lokacin da mafi tsiyatar alkaryar wato ya ringa zabura ya ringa dingizowa akan cewa sai ya soke wannan taguwa faqala lahum rasulullahi naqatallahi wasbiha manzon Allah annabi Salihu yace musu ya ku jama'a ku rabu da wannan taguwa taguwa ce ta Allah ku barta da ruwan ta wanda za ta sha to dan haka kasancewar anan shine Allah yace fa zalamu biha sai suka zalunci kawunan su biha game da karyatar da wannan taguwa Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya saukar musu da azaba shine yace fadamda ma'alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wa la yakhafu uqbaha shine sai yace wa ma nusilu bil ayati illa takhwifa Ubangiji ta'ala yace ba ma turo da wasu ayoyi face sai dan tsoratar da bayinmu duk wata aya da Allah yake turo wato yana turo ta ne wato dan tsoratar da bayi su shiga hayyacin su don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana inna ash-shamsa wal qamara ayatani min ayati llahi yukhawwifu llahu bihima ibada a cikin wata riwaya manzon Allah yace ku san da cewa rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yace la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati rana da wata ba sa dishewa wato domin mutuwar wani ko kuma domin aibuwar wani an gane ko ayoyi ne wanda Allah yake turowa yake nuna ma bayi domin ya tsoratar da su su shiga hayyacin su don haka duk irin waɗannan abubuwa da suke faruwa na dishewar hasken rana ko dishewar wata ko girgizar ƙasa ko wata guguwa wanda za ta zo ta halakar da abubuwa ko wani tsananin sanyi da sauransu wanda yake halakar da abubuwa waɗannan duka ayoyi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yace wa ma nursilu bil ayati ba ma turo da ayoyinmu illa takhwifa Ubangiji ta'ala yace sai domin tsoratar da bayi su shiga hayyacinsu wanda in saban Allah ya yawaita to Allah yakan turo irin waɗannan ayoyi girgizar ƙasa ko guguwa ko kuma teku ta yi ambaliya ko rana ta dishe ko wata ya dishe ko wasu alloba da rashin lafiya da sauransu waɗannan duka ayoyi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin jama'a su gyara halayensu shine sai ya ce wa idh qulna laka an gane ku kenan wannan kasancewar Ubangiji ta'ala ya nuna ma mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda ba su yarda da shi a matsayin manzo wato ba kasawa bane ba ta sa aka kizo musu da aya ba komai bane ba saboda kasancewar waɗanda suka gabace su an turo da ayoyin amma sun karyatar da su to ita ko wannan al'umma Ubangiji subhanahu wata'ala yayi alƙawalin sai ta dangana alkiyama ma'ana Allah ba zai turo wata azaba wadda za ta tunkuke wannan al'umma gaba ɗaya kamar yanda ya halakar da waɗanda suka gabata domin duk irin waɗancan al'ummu da suka karyata manzanni gaba ɗayan su Ubangiji subhanahu wata'ala yake halakar da su sai waɗanda suka yi imani da manzon su kadai ne suke tsira to shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato mutanansa suka nemi cewa ya zo musu da waɗannan ayoyi ya dan samu damuwa Ubangiji ta'ala ya turo da Jibrilu alaihi salam yace je ka faɗa ma masoyina in har abinda suke bukata na mu'jiza zan zo musu da shi amma idan aka baka wannan mu'jiza idan suka karyata Ubangiji ta'ala yace zan azabtar da su azabar da babu ɗaya daga cikin bayina wanda zan taba masa irin wannan azaba idan kwa kana so in buɗa musu kofa ta rahama manzo Allah yace kofa ta tuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Ubangiji na kofa ta tuba nake buƙatar a buɗa musu to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'ar cewa kada Allah ya kama al'ummarsa da azaba irin wanda ya kama al'ummun da suka wuce ma'ana kada Allah ya halaka da su Ubangiji subhanahu wata'ala yace ya amsa masa wannan addu'a hadisi ne sahihi to dan haka ita wannan al'umma duk kafircin da Allah ya yi alkawarin azabtar da ita wannan sai a kiyama kamar yadda yake cewa balis sa'atu mawiduhum was sa'atu adha wa amr ubangiji ta'ala yace bari dai kiyama ita ce ma alkawarta ta yi musu azaba sai yace was sa'atu adha wa amr kiyama ita ce mafi tsananin musiba kuma ita ce mafi tsananin daci in ka san wani abu mai tsananin daci to kiyama ta fi shi tsananin daci duk wata musiba to kiyama ta fi ta tsananin musiba to dan haka ita wannan al'umma irin wannan azaba ta kare dangi ubangiji subhanahu wataala ya amintar da wannan al'umma a sababin addu'ar ramazan Allah sallallahu alaihi wasallam ayi shine sai yace wa idh qulna laka ubangiji ta'ala yace ba mutananka labari lokacin da muka fada maka muka ce da kai inna rabbaka ahata bin nas lalle ubangijinka wato ya kiwaye da mutane gaba daya ma'ana yana sane da su kuma yana da iko akan damkar su ma'ana gaba dayan su a hannun Allah suke domin duk wani abu da ka sani mai tafiya a ban kasa to kokuwar kansa a hannun Allah subhanahu wataala take kamar yanda yace ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha babu wani abu mai tafiya a ban kasa face kokuwar kanshi a hannun Allah take shi yake tuka shi shine yace wa idh qulna laka tunan lokacin da muka fada maka muka ce da kai inna rabbaka ahaba bin nas lalle ubangijinka ya kiwaye da mutane ma'ana ya kiwaye da su da sani kamar yanda yake cewa li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahaba bi kulli shay'in ilma ubangiji ta'ala ya kiwaye su da sani sannan ya kiwaye su da kudura ma'ana duk inda kake ubangiji subhanahu wataala yana da ikon damkarka kinan duk abin da suke karsai tsammanin cewa sun tsire ma ubangiji subhanahu wataala shine yace inna rabbaka lalle ubangijinka ahaba bin nas wato ya kiwaye da mutane yana sane da su kuma yana da iko akan damkar su gaba daya a karkashin mushi a shi suke shi wannan kenan ubangiji ta'ala yana lallashin manzon sa dai kada ya gudu ko ya ja da baya aikin da aka sa shi ya ci gaba da shi na isar da sako ubangiji ta'ala shi zai ba shi tsaro da kariya kamar yanda yace wallahu ya'simuka minan nas sai yace wama ja'alna ar-ru'ya allati araynaka ubangiji ta'ala yace ba mu sanya abubuwan da muka nuna maka an gane ko a daren da muka yi miraji da kai kenan aka yi isra'i da miraji domin Allah ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwa na al-ajiba kamar yanda yace da kadra amina ayati rabbihil kubra manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan dare ya ga abubuwa na mamaki waɗanda sun wuce a lissafa tafiyar da aka yi da shi daga makka zuwa masallacin Qudus daga nan kuma tafiyar da aka yi da shi zuwa saman bakwai daga saman bakwai aka yi gaba da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga abubuwa na al-ajiba waɗanda sun wuce a lissafa shine Allah ya ce wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka ubangiji ta'ala ya ce ba mu sanya ar-ru'ya ma'ana abubuwa waɗanda suke na gani allati waɗanda araynaka muka nuna maka illa fitnatan lin-nas ubangiji ta'ala yace sai dan fitinar wasu daga cikin jama'a an gane ku waɗanda Allah ya hukunta tsiyata akan su dan Allah ya fitince su su kare ƙaryatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ƙaryatar wanda suka masa dan haka da aka yi isra'i da mi'raji da shi da ya dawo da ya wayi gari manzon Allah yake cewa jiya na je masallacin Qudus a daren jiya manzon Allah yace kuma na hadu da kaza da kaza da kaza akan hanya an gane ku hatta da ayarin su wanda suka tura manzon Allah yace na hadu da su a wuri kaza kuma sun zo ku tambaye su a rana kaza a lokaci kaza suna ina sannan daga nan manzon Allah yace kuma an tafi saman bakwai da ni daga nan aka yi gaba da ni ga sakon da ubangiji na yi bani gaba ɗaya suka kama hannu suka dora a kai abin ya wuce sanin su suka ƙaryatar da shi amma mu'minai gasgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi akan gasgatawar da suka masa to shine ubangiji ta'ala yace illa fitnatan lin-nas sai domin fitinar wasu daga cikin jama'a washajaratal mal'unata fil qur'an ubangiji ta'ala yace itaciya wadda take al-mal'una abin ki abin kyama wadda Allah ya ambace ta a cikin al-qur'ani ita ma Allah ya ce ba mu sanya ta ba faci sai dan fitinar wasu daga cikin jama'a. Abinda ake nihi da almalhuna ita ce abin kyama, domin larabawa suna faɗa a yarensu abinci wanda yake abin kyama sai su ce fa'amu mal'un, mal'un mai ma'ana kare, abinci wanda yake abin kyama wanda ba a bukatar shi. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce wa shajaratul mal'unata, ai wa ma ja'alna shajaratul mal'unata, itaciya wadda take abinki abin kyama fil qur'ani, wadda aka ambata a cikin alqur'ani, Ubangiji ta'ala ya ce ita ba mu sanya ta ba sai domin fitinar wasu daga cikin jama'a. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa musu, ya karanta musu cewa akwai wata itaciya wadda take surowa a tsakiyar wuta, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa azalika khairun nuzulan am shajaratuz zaqum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim qalu'uha ka'annahu ru'usus shayatin. Ubangiji ta'ala yake cewa yanzu wannan abinda aka ambata na nau'i-nau'i na ni'imomi da Allah ya tana dama bayi na gari, wato shine yafi alkhairi am shajaratuz zaqum, ko kuma itaciya ta zaqum. Ubangiji ta'ala sai ce inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin, wannan itaciya Allah ya ce mun maida ta fitina ce ga waɗanda suke zaluntar kawunansu, waɗanda ba sa gaskata manzanni. Sai ya ce inna ha shajaratun takhruju fi aslil jahim, lalle itaciya ce wadda take tsurowa a tsakin wuta. Suka ce to ai abu ne sananne a wajen mu, wuta ita take kone abu, yaya za a yi ce kuma itaciya tsuro a tsakiyar wuta? Kenan su ba su gaskata ba, suna ganin cewa abin ya wuce hankalinsu. Shine Ubangiji ta'ala ya ce innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim, lalle itaciya ce wadda take fitowa a tsakiyar wuta. Dal'uha, Ubangiji ta'ala ya ce hudanta, ma'ana ƴaƴanta ka annahu ru'usus shayatin, Ubangiji ta'ala ya ce ka ce kawunan bakaken mucizai ne. Abinda ake nini da shayatin su ne bakaken mucizai, ka san kan bakin muciji ya fi komai muni, ba shi da kyan kallo. Ko kuma ka annahu ru'usus shayatin, nan Ubangiji ta'ala yana mana tashbihi ne da abu wanda yake mai muni, domin in aka ce kan aljani, ka san kan aljani dai muni gare shi, ko da baka taba gani ba. To shine Ubangiji ta'ala ya ce dalbu haka annahu ru'usus shayatin, ƴaƴan wannan itaciya Ubangiji ta'ala ya ce ka annahu ru'usus shayatin, ka ce kawuna ne na aljanna. Wannan itaciya Ubangiji ta'ala ya ce kuma innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun, za su ci wannan itaciya su cika cikkunansu. Sannan kuma Ubangiji ta'ala ya ce bayan sun cika ciki da wannan itaciya, na gare su kuma gauraye wanda yake da ruwan zafi, za su kawo ruwan zafi, za a kawo musu ruwan zafi su sha. To dan haka shine anan Ubangiji ta'ala ya ce wa shajaratul mal'unata fil qur'an, bamu sanya wannan itaciya wadda take abin kyama wadda aka ambata a cikin alqur'ani sai domin fitinar wasu daga cikin jama'a. Ubangiji ta'ala ya ce wa nukhawwifuhum, muna tsoratar da su da ayoyinmu, fama yaziduhum illa dughyanan kabira, tsoratarwar da muke musu Ubangiji ta'ala ya ce ba ta dada musu komai face shishigi wanda yake mai girma. Duk tsoratarwar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake musu to ba ta dada musu komai face sai shishigi wanda yake mai girma, kare ketare iyaka, wannan wanda Allah ya kaddara masa tabewa da halaka. Duk abinda zai same shi na azaba domin ya zame masa wa'azi, to ba zai zame masa wa'azi sai ma ya kare ci gaba a cikin bata da yake. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqta tina قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وإدهم وما يدبهم الشيطان إلا غرورا inna ibadi laysa laka alaihim sulthan wa kafa bi rabbika wakila. Ubangiji ta'ala ke fada, wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam. Ubangiji ta'ala yace ba su labarin lokacin da muka fada ga mala'iku, muka ce da su usjudu li adama, ku duka ku yi sujada ga annabi Adam. Wannan fa kamar yadda bayani ya gabata, Allah ya fifita annabi Adam akan mala'iku, wato da abu daya daya shine ilimi, domin Allah ya sanar da annabi Adam wasu abubuwa wanda su mala'iku basu sansu ba. Ubangiji ta'ala yace da mala'adam ya tambayi mala'iku su gaya masa sunayen waɗannan abubuwa, mala'iku suka kasa faɗa. Ubangiji ta'ala yace kai Adam faɗi sunayensu. An gane ko? Annabi Adam ya faɗa, Ubangiji ta'ala ya bujuro da waɗannan abubuwa ga mala'iku, aka nemi cewa su ambata sunayensu, suka kasa faɗa. Ubangiji ta'ala ya nemi cewa Adam ya faɗi sunayen, Adam ya faɗa. Ubangiji ta'ala kai zai sai ya ce to mala'iku ku duka ku yi sujada ga annabi Adam. Gaba ɗayan mala'iku suka duka suka yi sujada, kamar yadda Allah ya faɗa fasajadu, mala'iku gaba ɗaya suka yi sujada, kamar yadda aya ta gabata, fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'u illa iblisa, sai dai iblis shi kadai yake dukawa yayi sujada ga annabi Adam. Kada sai yake cewa a asujudu, yace yanzu na duka na yi sujada ya Ubangiji na liman khalaqata fina, ga wanda ka halicce shi da laka, aini na fi shi tunda ni da wuta kai halicce ni, kamar yanda ya faɗa can ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin, ni na fi Adam dan haka bai dace banda sun kuya masa, domin ni ka halicce ni da tsantsar wuta, shi kuma ka halicce shi ne da laka, kamar yanda yace khalaqa al-insana min salsalin kal-fakhar wa khalaqa al-janna min marjin min nar. Wannan kiyasi ne iblis yayi, an gane ko? Ya nuna cewa wai shi yafi annabi Adam, saboda shi Allah ya halicce shi da wuta, shi ku Adam an halicce shi da laka, dan haka wuta ita take sama da laka kenan, Adam shi ya dace ya duka ya masa sujada, ba shi ya duka ya ma Adam ba, kuma ba komai bane mai kai shi haka illa girman kai da hasada, kamar yanda yace fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin, shine anan qala a asujudu, yace ya Ubangiji na shin yanzu na yi sujada liman khalaqta dina, ga wanda ka halicce shi da laka. Kada sai Ubangiji ta'ala, kada sai iblis yace ara'aitaka, yace ya Ubangiji na bani labarin hadhal ladhi karramta alayya, wannan wanda ka fifita shi a kaina, an gane ko? Bani labari game da wannan wanda ka fifita shi a kaina, la in akhartani ila yawmil qiyama, yace ya Ubangiji na in har ka jinkirta min zuwa alkiyama kamar yanda na nema, la ahatani kanna zurriyatahu, yace wallahi zan tumfike ƴaƴansa gaba daya in halakar da su illa qalila, face ɗan kadan kawai wanda ka nuface su da arziki a gobe kiyama, su kadai ne za su sha. To wannan kasancewar bayan Allah ya nemi cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya jinkirta masa mutuwa har zuwa alkiyama, Ubangiji ta'ala ya ce masa je ka an jinkirta maka har zuwa kiyama. To bayan ya samu lasisin an jinkirta masa, a lokacin nan ne yayi rantsuwa, yace rabbi bima agawaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al mukhlasin qala hadha siratun alayya mustaqim, an gane ko? Kamar yanda a can yace fa bima agawaitani la uzayyinanna, yake cewa qala fa bima agawaitani la aqudanna lahum siratak al mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تشين عنين يتي أرأيتك هذا الذي كرمت علي, يا أبنججينا بانلا بارن ون وندك في تاشي أكينا, أنغانيكو لئن أخرتني إلى يوم الكيامة, يتي يا أبنججينا إنهر واتو كاجم كرتام متوى كمر يندنني ما دزوى ينم الكيامة, yace la ahatari kanna zurriyatahu, yace ina rantsuwa da girman ka da buwayarka, kamar yadda yace fa bi izzatika la ubuwiyannakum ajma'in, shine yace la ahatari kanna zurriyatahu, zan tumbuke dukkan ƴaƴansa ma'ana in halakar da su. Domin lafazin wato ahatani kanna an ciro shi ne daga alhanq, idan aka ce alhanq wato shine irin karfe wanda ake sama kenan, misali duki a baki wanda in aka sa aka daura lizani sai inda aka ja shi, in aka ja ya tsaya, in ana so yayi tafiya kuma sannan a saki, in kwana za a yi daga anja wannan karfe daga ya motsa bakin shi dole zai yi kwana yayi inda ake bukata. To ma'ana abin da yake nihi gaba ɗaya kenan zan yi rinjaye in ja su sai yanda na yi da su, kamar yanda doki idan aka sanya masa lizzami sai yanda aka yi da shi, in dama ake so ya yi zai yi dama, in hagun ake so ya yi zai yi hagun, in baya ake so daga an ja lizzami zai ringa yin da baya da baya, idan an saka kuma in gaba ake so zai yi gaba. To shine yake nihi la ahatani kanna zurriyatahu, ma'ana zan tumbuki ƴaƴansa gaba ɗaya, ma'ana zan halakar da su illa qalila, wato sai ɗan kaɗan. Ɗan kaɗan su ne wanda Allah ya ba su tsaro game da sharrin shaitani, shi ne wanda ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sulfan illa man ittaba'aka minal ghawin, ubangiji ta'ala ya ce lalle bayina nagari, ubangiji ta'ala ya ce ba ka da wata hujja a kansu, ma'ana ba ka da wani karfi da za ka halakar da su, sai dai wanda ya bi ka daga cikin halakakku. Allah ya sanya mu daga cikin bayi waɗanda suke nagari, wanda Allah zai ba su tsaro da kariya game da sharrin shaitani. Shine sai ya ce illa qalila, sai dai ɗan kaɗan. Qala dhahab, ubangiji ta'ala ya ce masa jika, faman tabi'aka minhum, duk wanda ya bi ka daga cikinsu ka san da cewa fa inna jahannama jazaukum, lalle wutar jahannama a gobe kiyama ita ce sakamakon ku kai da su, jaza'an mawfura, ubangiji ta'ala ya ce kuma sakamako ne wanda yake cikakke. An gane ko? Kai da su kenan, duk wanda ya bi ka ubangiji ta'ala ya ce wutar jahannama ce sakamakon ku, kuma sakamako ne wanda yake cikakke, ta ishe ku kenan akan duk abin da kuka yi na rashin da'a ga ubangijin ku. Sai ya ce wastafziz man istata'ta minhum bi sautika, ubangiji ta'ala ya ce ka raurauta duk wanda ka samu dama a kansa daga cikinsu bi sautika da sautinka, ma'ana duk wanda za ka iya karkatar da shi ka ja shi da sautinka, ubangiji ta'ala ya ce je ka an baka ka raurauta shi. Istifzaz shine a raurauta ka, a hana ka zama, a hana ka tsayuwa sai yanda aka yi da kai, shine ubangiji ta'ala ya ce wastafziz man istata'ta minhum, je ka ka raurauta duk wanda ka samu dama a kan shi, minhum daga cikinsu bi sautika, wato da sautinka da muryarka. Murya ta shaidani malamai suka ce shine kira da yake ma bawa zuwa ayyuka na sako, tare da cewa sautin shaidani ya hada dukkan wani wanda zai ringa kira zuwa saba ma Allah ta kowace hanya, da kayan kiɗa da kayan busa da duk wani gayyata da za a ma jama'a ku zo wuri kaza ana kaza, wannan sauti ne na shaidani. Shaidanu kuwa ba su tagaita ba a cikin jinsi na aljan, hatta a cikin ƴaƴan adam akwai shaidanu. An gane ku? Kenan sautin shaidani dukkan wani kira da zuwa saba ma Allah, to wannan sauti ne na shaidani, da dukkan wasu kayan kiɗa da kayan busa wannan duka sauti ne na shaidani. Ubangiji ta'ala ya ce masa wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika, wato ka janyo ka tara a kansu bi khailika ƴan dawakanka, wa rajlika da ƴan kafa, ma'ana duk wata rundunarka da waɗanda suke kan dawakai da waɗanda suke ƴan kafa gaba ɗaya ka tattaro su ka gayyato su akan jama'ar. An gane ku? Kenan wanda kace sai ka halakar da su, ubangiji ta'ala ya ce iyo musu gayya, idan aka ce wane yayo gayya, ma'ana gaba ɗaya da ƴan kafa da waɗanda suke mahaya gaba ɗaya, shine suke cewa ja'a bi khailihi wa rajlihi, ma'ana ya zo gaba ɗayansa kenan da yana shi yana shi. Shine Allah ya ce wa ajlib alaihim, ka janyo a kansu kenan a bisa halakar da su, bi khailika da ƴan dawakanka, wa rajlika da ƴan kafarka. Lafazin rajil jam'i ne na rajil, in aka ce rajil wanda yake dan kafa, wa sharikhum fil amwali, Ubangiji Ta'ala yace kai tarayya da su a cikin dukkan wasu dukiyoyi waɗanda suke na haram, domin duk wata dukiya haramtacciya ta inda aka samu da ta, ta inda aka samu wannan dukiya, to an yi tarayya da shaidani. Duk lokacin da bawa yake neman dukiya ta hanya haramtacciya, to ya san da cewa yana tarayya ne da shaidani, shi yake kara iza shi. Sannan duk wata dukiya da za a ciyar da ita inda Allah bai yi umarnin a ciyar da dukiya ba, to wannan shi ma yana tarayya da shaidani. Amma ko kenan anan bil amwal, a cikin dukiyoyi na haram ta hanyar da ake nemowa da hanyar da ake sarrafawa. Duk wanda kaga ya nemi dukiya ta hanya haramtacciya, to tare da shaidani ya nemo ta. Duk wanda kaga yana ciyar da dukiyar shi akan hanya haramtacciya, to tare da shaidani ne suke ciyar da wannan dukiya. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce wa sharikhum, kai tarayya da su fil amwali, a cikin dukiyoyi na haram. Wal auladi, kuma kai tarayya da su a cikin ƴaƴa. Tarayya da su a cikin ƴaƴa, malamai suka ce ƴaƴan da ake binnewa da rai, kamar yadda mushrikai suke yi don tsoron talauci sai su binne ƴaƴansu da rai. Wasu malamai suka ce abinda ake nihi da ƴaƴa su ne ƴaƴan zina. An gane ko? Domin duk wanda ya yi zina to tare da shaidani ne, shi ne ya iza shi akan yin zina aka samu wannan da. Wasu malamai suka ce irin sunaye waɗanda suke miyagun sunaye waɗanda ba su dace a shari'a, masu muni waɗanda ake sama ƴaƴa, kamar irin su Abdiddar, irin su Abdishams, irin su Abdul Uzza, wato irin su Abdul Haris, kamar yadda su Larabawa sukan sama ƴaƴansu a irin wancan lokaci, waɗanda sunaye ne waɗanda suke akwai shirka a cikinsu, domin an jingina ubudiyya ga wani Allah subhanahu wa ta'ala. To gaba ɗayan waɗannan ƴaƴa da ake sa musu suna, gaba ɗaya akwai shaidani, shi ne yake tarayya ya kawata ma ƴaƴan adam irin waɗannan ayyuka marasa kyau. Shi ne ya ce wal auladi, kai tarayya da su game da ƴaƴa. Waɗidhum, Ubangiji Ta'ala ya ce kuma kai musu alƙawali, ka ringa buratar da su cewa duniya sun zo zama, babu wani yini nan gaba, shi ne yinin alkiyama. An gane ko? Kamar yadda can Ubangiji Ta'ala ya ce ya iduhum wa yumannihim, shaidani na musu alkawali, yana guratar da su game da, wato shi ne tsawon zama wanda yake na rayuwa. Kullum sai ya ringa guratar da kai ka samu ka samu ka samu, ko kuma ya ringa guratar da kai dangane da, wato shi ne san rayuwa wadda take ta duniya. Kamar yadda damun rantsuwaye shi ne yake cewa Ubangiji, lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya la'ance shi, shine yake cewa wala ubillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish shaytana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusrana mubina. Ko kuma farko me yake cewa wala umanniyannahum, an gane ku? Wala ubillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusrana mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ulaika ma'awahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa. Shine anan Ubangiji Ta'ala yace wa'iduhum, imusu alkawali, kenan alkawali anan alkawali na guri, ya ringa guratar da su tsawon rayuwa. Duk da cewa wasu malamai suka ce wa'iduhum, kai musu alkawalin cewa babu alkiyama, duniya sun zo zama. Wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura, Ubangiji Ta'ala yake cewa abinda shaytani ke musu alkawali bai zamanto ba, face alkawali ne wanda yake da rudi, alkawali ne na rudi, wato jawabin da zai yi a ranar kiyama bayan Allah ya jefa shi wuta da ya nashi ya nashi. Shine Ubangiji Ta'ala yake cewa wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ubangiji Ta'ala yake cewa lokacin da aka hukunta al'amari, ƴan aljanna sun shiga aljanna, Allah ya sanya mu cikin su, ƴan wuta sun shiga wuta, shaidani zai faɗa ya ce inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi, lalle Ubangijinku ya muku alkawali, alkawali na gaskiya, wa wa'adtukum fa akhlaftukum, ni ma na muku alkawali amma na saba muku, na ce muku babu alkiyama amma yau ga ta kun gani. Dan haka sai ya ce wa ma kana liya alaikum min sulbanin illa an da'awtukum fastajabtum li فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل shine anan ubangiji ta'ala yace wa ma ya iduhum shaytan abinda shaytani ke ma jama'a alƙawari bai zaman to ba illa gurura faci alƙawari ne wanda yake da ruhi ubangiji ta'ala sai yace inna ibadi lalle bayina waɗanda suke nagari laysa laka alaihim sulfan ubangiji ta'ala yace baka da wani ƙarfi ko wata hujja ko wani wayo ko wani dabara akan batar da su wa kafa bi rabbika wakila ubangijinka ya isa wato mawakilci ma'ana abun bara ma al'amari domin duk wanda ya dogara ga Allah ya miƙa lamarinsa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala to zai tabe ba wa kafa bi rabbika wakila ubangijinka ya isa mawakilci kenan a bara masa al'amari kenan idan kana so ka fake ka samu tsaro da kariya game da sharrin shaytani sai ka koma zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala kayi kokarin bin tafarkinsa sau da kafa nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك